Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19314960 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tushen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalo da kuma Niyya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu tare da sahabo Imam Aliyu daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Laraba 28 ga watan Maris shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Ministan tsaron Amurka ya caccaki Rasha saboda matakai masu hadari da ganganci da ta nuna wajen amfani da makamai masu guba. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a karon farko ya kai ziyara wata kasar waje tun da ya kama mulki a shekara ta 2011. Hadakar jami'an siyasa masu mulki a Habasha ko Ethiopia sun zabi sabon shugaba wanda zai zama prime minister kasar na uku a cikin shekaru 23.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya za ku ji ci gaban da aka samu a fannin noma a jihar Borno. Muna kuma da rahoto kan wani taron karawa juna sani da aka shirya da ya hada kan kafofin watsa labarai sama da 40 karkashin shirin bunƙasa harkokin kasuwanci da ya hada kan jihohin Najeriya da kuma Niger. Ko menene dalili?
Domin idan kai tsarin akwai inda baka iya zuwa da kanka ko mutanenka ka aiwatar da wannan tsari. Idan babu kafafen watsa labarai waɗanda za su dauki sakon da ake son a kai shi inda ake son a kai shi ga talakawa, to ai ina ji sai a ce dirkaniya ce kawai ake yi.
Sahaba Imam Aliyu zai shigo da shirin demokradiya wanda yau zai nazarci jawabin hamshakin dan kasuwar Amurka Bill Gates da ya shawarta yin garan bawul kan manufofin tattalin arzikin Najeriya, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ministan tsaron Amurka Jim Mattis ya caccaki kasar Rasha saboda matakai masu hadari da gangancin da ta nuna. Yana mai cewa abu ne da ya tabbata cewa hukumomin Rasha a Moscow su ne suka kai hari da makaman guba kan wani tsohon dallakin asirin Rasha shi da kyarsa a Birtaniya. Jim Mattis ya furta haka ne lokacin da yake magana da manema labarai jiya Talata a ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon, lokacin da suka nemi jin tabakin sakar lamarin da ya janyo rikicin diplomasiya da bai yi wa Rasha daɗi ba. Fadar White House ta shugaban Amurka ta faɗa jiya Talata cewa fiye da kasashen duniya 25 ne suka kori yallaƙin asirin Rasha 150 waɗanda suke fakewa da rigar diplomasiya. Hukumomin Amurka da ke nan Washington sun bayyana fatar za a samu ƙarin kasashen duniya da za su bi sawun Amurka kan wannan mataki. Tun da farko a jiya Talata ƙungiyar tsaro ta NATO ta ba da sanarwa ta kori jami'an diplomasiyar Rasha 7 kuma ta hana wasu uku takardun fara aiki. A zaman wani shiri mai karfi da kasashen duniya kan zargin da suke wa Rasha na amfani da makamai masu guba, Rasha dai ta musanta zargin tana da hannu a harin da aka kai a makamai da makamai masu guba. Ministan harkokin wajen Rasha Sage Lavrov ya ce Rasha za ta mai da martani nan da mako daya. A halin da ake ciki kuma, iyalan waɗanda suka halaka a wata gobarar da ta tashi a kasuwar zamani a birnin Kemerovo suna sukar shugaba Rashin Vladimir Putin saboda ya kasa ganawa da su lokacin da ya kai ziyara inda bala'in ya auku, wadda ya halaka akalla mutane 64 41 daga cikin su yara. Duk da cewa shugaba Putin ya ziyarci wasu da suka jikkata a gobarar waɗanda suke karɓar jinya a asibiti, hakan bai gamsar da iyalan waɗanda iftila'in ya shafa ba. Masu sharhi suna kiran ziyarar da ya kai a zaman nariya, suna masu cewa yana nana ta kuskuren da ya shekaru 18 da suka wuce lokacin da ya ja kafa na haduwa da iyalan sojojin ruwan kasar waɗanda suka halaka lokacin da wani jirgin yakin ruwan na kasar mai layar zana karkashin ruwa ya nutse a shekara ta 2000. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kai ziyara China a cikin makon nan, sai dai ziyarar ba ta aiki bane kamar yadda kamfanin dillancin labaran kasar China Xinhua ya ba da rahoto a kai yau Laraba. Wannan ziyara ita ce ta farko ga shugaban wadda saniyar ware ne tun da ya kama aiki a shekara ta 2011. Rahotanni a kafofin yada labarai sun ce wani jirgin kasa da aka hakikance yana dauke da wata tawaga daga Koriya ta Arewa ta bar Beijing karkashin wani matakan tsaro mai tsanani a birnin sai dai babu tabbas kan wanda ke ciki masu fashin baki suka ce ziyara tana iya zama wani babban mataki na sauya alƙiblar ƙasar ta Koriya ta Arewa daga fito na fito da sauran manyan ƙasashen duniya zuwa amfani da siffa ko kuma sashin diplomasiya labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC Hadakar jam'iyyun siyasa da ke mulki a Habasha ko Ethiopia sun zabi Abiy Ahmed a zaman shugabansu kamar yadda kafofin yada labaran kasar suka yi bayani matakin ya share fage ga Ahmed ya zama prime minister kasar na uku cikin shekaru 23 Ahmed zai mai gurbin Helimariam Desalegn wadda ya aje aiki a cikin watan jiya yayin da kasar take ci gaba da fuskantar rigingimun siyasa a duk fadinta Ahmed dan shekaru 41 da haihuwa bai cika shekaru 10 a fagen siyasa ba kafin ya zama wakili a majalisar wakilan kasar a shekara ta 2010 ya rike mukamin lieutenant colonel a rundunar sojin kasar a halin da ake ci kuma mutane da ake zargin mayakan sa kai ne sun harbe su kashe wata kirar wato majalisa mai suna Ruqayya Abshir Nur a gidanta dake Mogadishu jiya Talata a Somalia wani jami'in ƴan sandan kasar ya ga sashen Somalia na murya Amurka yar majalisar ta samu munanan raunuka aka garzaya da ita asibiti inda likitoci suka tabbatar da mutuwarta kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama Human Rights Watch mai cibiya nan Amurka ta yi suka da kakkausar lafazi kan gwamnatin Turkiya kan yawan mutane da kasar ta tsare saboda sukar lamirin hukumomin kasar dangane da matakin soji da kasar ta dauka a Syria kan mayakan sakai na Kurdawa a halin da ake ci kuma hukumomin jamhuriyar Niger sun gurfanar da shugabanni ƴan fafutuka da aka kama ranar Lahadi kamar yadda za ku ji ƙarin bayani cikin wannan rahoto da Sulaiman Muni Barma ya aiko mana daga Yamai
L'heure était grave parce qu'un juge d'instruction il instruit à charge et à décharge
Maître Dauda Sauna kenan ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare shugabannin kungiyoyin fararen kular da hukumomin jamhuriyar Niger suka tafke a ranar Lahadin da ta gabata yayin wata tarzoma da ta barke a titunan Yamai akan batun tsarin kasafin kudaden kasar da ke shan suka daga rukunonin al'umma
l'organisation d'une manifestation interdite
bayan da ya saurari waɗannan ƴan gwagwarmaya alƙali mai bincike ya zarge su da laifin gudanar da zanga-zanga ba da izinin hukuma ba saboda haka yanke shawarar bada su ajiya a gidajen yari daban-daban kafin a waiwaye su a wata ranar da ba a bayyana ba matakin da lauyoyin da ke kare su ke ganin sa tamkar tsalariyar da aka kitsa ta kanas a kokarin jin ta bakin alkali mai kula da wannan shari'a ko lauyoyin da ke kara da sunan gwamnati mun ci karo da jami'an tsaron da ke binciken ID card a mashiga suna masu cewa an umurce su da hanawa ƴan jarida saka kafafunsu a farfajiyar kotun Tururuwar jama'a ne suka hallara a kofar kotun ta birnin Yamai domin ba waɗannan shugabannin kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam goyon baya.
To a gaida Sulaiman Muni Bara, matakin da gwamnatin Trump ta ɗauka na ƙara tambaya game da ko mutum ɗan ƙasa ne a jerin tambayoyi da ake yi lokacin ƙidayar al'umma da za a shekara ta 2020 ya janyo rarrabuwar kawuna a majalisar dokokin Amurka jiya Talata inda ƴan jam'iyyar Democrat suka ce tambayar za ta gurɓata sakamakon ƙidayar ta kuma sauya yadda ake rabon dukiyar ƙasa su kuma ƴan Republican suka ce tambayar tana da ma'ana a daren Litinin ne sakataren cinikayya na Amurka Wilbur Ross ya ba da sanarwar cewa za a ƙara wannan tambaya cikin jerin tambayoyi da masu aikin ƙidaya za su yi dama can ana wannan tambaya kamin a daina amfani da shi a wajajen 1950 Hukumar gidaya ta Amurka tana gudanar da wannan aiki ne bayan shekaru 10 a kasidar da ya fitar daren Litinin Ross ya ce ma'aikatarsa ta ƙara tambayar kamar yadda ma'aikatar shari'a ta bukata saboda za ta yi amfani da bayanan wajen kare ƴancin tsiraru a lokacin zaɓe
ta haka Imam Aliyu ya karanto labaran duniya Toma da labarin mu bude taskar hotunan namu da batun kaddamar da dalar shinkafa a jihar Borno inda aka yi fama da tashe-tashen hankali biyo bayan har-haren kungiyar Boko Haram. Wakilinmu Haruna Dauda biyu na dauke da cigaban rahoton.
an dai kaddamar da wannan dalar shikafan ne daga kananan hukumomi 12 dake kudancin Borno da ba wasu kananan hukumomin a Borno su tsakiya. Wannan kungiyar ta kaddamar da wannan dalar ne da kimanin manoma kusan 13,000 kada da wasu manoman 5,000 wanda ta samma 18,000 da kuma aka baje wannan dalar a filin suko dake garin Maiduguri da makina ga matasa da su dukuba wajen shiga wannan harka. Wannan rarrukan shi tima dai shine gwamnatin jihar Bodo yace wannan shirin na noman shinkafa wata irin manuniya ne dake nuni da cewa an so mu samu zaman lafiya a wannan jaha.
Bisa ga yanayin da muke ciki ya kai mu godewa gaban kasa, ya isa mu godewa sojojin Najeriya. Akwai kankanan masalolin bance babu ba, amma duk wanda ya tuna da jiya ya ga yau dole ya gode wa Allah. Allah ya kara zaman lafiya gobe ya fi yau. Kin ba lafiya ba noma.
Alhaji Abiso Kabir da shine jagoran wannan tafiya karkashin shirin na manoma shinkafa na gwamnatin tarayya da ake kira Anko Borrowers ya kuma yi min bayani game da baje kolin shinkafar da suka yi kamar haka.
Mun nuna jama'a only 700 hectares daga cikin abubuwan da muka samu albarkacin gonan da muka samu. Da yake ka san shekarar nan mun samu karancin ruwa da tsuntsaye da wayansu abubuwa kuma wajen soja jama'a har yanzu samun bude su bada min a wannan fadan nan na wannan abun Boko Haram nan mun samu mun ba kuma wannan abun kudi kafin yanzu muka yi dalan shin nan zamu je mu surfa ne mu je mu sayar da shi mu zuba mana ma kudin su as a repayment loan biyan bashi. Wannan shine kasan bashi ne muka karba shine abin da muka
amma muhimmanci wannan dalar shinkafa take da shi ga al'umma wannan shi yana arewa so gabacin Najeriya
zai ba manoma matasa urjinin da za su zo su yi sa niyan noma da matakin nan mu 100,000 ne zamu yi a shekarun nan to kaga in haka ka duba dole ne zamu bude gonaki kuma bude gonaki fa in dai har ma a ce mu 10,000 ne suka yi amfani suka yi noma to ba dalaba daga nan har su santa ko annaba cika
kudi da ake ba su rance ne ko ko kyauta ne
a rance ne
zai kai kamar nawa ne ake ba kowane manomi.
Manomi yana ba shi 256,000 da 1,560
bisa girman hectare din ne ko kuma
hectare daya ne
ko wace hectare daya
ko wani hectare kaga wannan kuma ba kudi bane fari wannan kayan da na fada kaman shi taki da iri da wayansu chemical da wayansu abuwa da water pump da pipe nashi da wannan shine ya kama wannan kudin da wani dan kudin 70,000 da wani abu but it's in the highest kudin aikin da zai.
Alhaji Mannud Ahmed dai babban jami'i ne a bankin manoma na Najeriya da kuma ya halarci wannan taro.
Mutane sun amsa kiran shugaban kasa Muhammadu Buhari na cewa dole mutane su koma ga noma saboda shine mafita a kasar nan sannan kuma noma abinda muka gada ne Allah ya albarkaci kasar nan da kasa mai albarka da mutane kuma haziƙai waɗanda kuma suka san muhimmancin noma kuma ganin yadda tattalin arzikin ƙasa ya lalace
dare wannan shiri kamar tun da shi aka soma shi ne
an fara tun daga 2015
amma jihar Borno nan shine karo na farko ko
eh wannan shine karo na farko da aka samu anko da suka yi
kuma zamu iya sani adadin mutanen da suka amfana da wannan shiri
na wannan kano na Borno sai mutum 18,000
wannan dai za a iya cewa wata dama ne ta samu ga matasan da ke sha'awar tsindama cikin wannan sana'a wato na duke tsohon ciniki. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka, Maiduguri a Najeriya.
Haka yake to zai kuma batun harkokin cinikayya tsakanin Najeriya da makwabciya jamhuriyar Niger da ya kai ga kafa wata kungiyar kawance kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Murtala Faruk Sanyina ya hada mana.
A watan Nuwamban shekarar da ta gabata ne aka kafa shirin bunƙasa al'ummomin kan iyaka na shirin jihohin Tawa, Sokoto, Kebbi da Zamfara a ƙarƙashin inuwar hukumar haɗin gwiwar ƙasashen Najeriya da jamhuriyar Niger tare da makasudin bunƙasa sha'anin kasuwanci da tattalin arzikin al'ummomin kan iyaka. Matakin farko ne yarjejeniyar da gwamnonin jihohin hudu suka rattaba wa hannu shine samar da hanyar sadarwa ta bai daya ga kafafen yaɗa labarai a jihohin da yadda za a inganta faɗakar da jama'a akan muhimmancin rungumar al'amuran samar da cigaban al'ummominsu. Wannan ne makasudin shirya wani taron shugabannin kafafen yaɗa labarai kusan 47 a birnin Tawa na jamhuriyar Niger domin shata jadawalin aiki tare da kuma fitowa da shirarwa na bai daya. Gwamnan jihar Tawa Musa Abdulrahman shine ya kaddamar da bude taron ta wakilcin babban sakataren gwamnatin jihar Haruna Sakale.
Iyakokin wannan namu tsibirai a nasara ya kaya sa iyaka tsankaninmu amma ai babu iyaka. Yanzu an ganka an gani ai ba a ce kai dan Najeriya ne ni dan Niger ne komin mu guda ne kuma komi iri guda ne don ka haka nan ko ya kamata mu ga mu tashi mu tsaya tunda barci muke yi. Saboda haka nan ne su waɗannan ƴan cooperation Nigero Nigerian suka duba suka gani kwanan da ake yi wani ne zai tada jama'a da take kan iyakokin nan an kace sai dan jarida kenan amana ce muka baku
to ko menene ya janyo tunanin sanya kafafen yada labarai a wannan fafutukar tambayar kenan da naiwa wakilin gwamnatin jihar Zamfara kuma mai bashi shawara na musamman akan kula da lafiyar dabbobi Ibrahim Arzika Musa Maru
domin idan kai tsarin akwai inda baka iya zuwa da kanka ko mutananka ka aiwatar da wannan tsari amma shi information kamar yadda nace ko radio ko television ko newspapers to nan ne zaka aiwatar da abin da kake son mutane su fahimta idan babu kafafen watsa labarai waɗanda za su dauki sakon da ake son a kai shi inda ake son a kai shi ma'ana grassroots ga talakawa to ai ina je sai a ce dirkaniya ce kawai ake yi
wakilin gwamnatin Sokoto a taron kuma commissioner ciniki da yawon bude ido Bello Isa Ambarura yana ganin cewa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu duk kuwa da watsi da gwamnatin jihar ta yi da shirin gina katafariyar kasuwa ta ƙasa da ƙasa a garin Illela
abubuwa na gwamnatin kullu ana bisine daki-daki wannan magana ta kasuwa ta ƙasa da ƙasa ta Illela ina tabbata magana ta nan ba kwanta ce ba kuma insha Allah ƙarshen da zamu cimma na wannan taron za a ga cewa duk saukin da ake nema ta wannan tsakanin jihohi da kuma duk abin da shi zaga Allah ka sauke tsakanin su
a ƙarshen taron da ya dukkan kafafen yada labaran da ke yankin na hadin gwiwar jihohin hudu su aminta da su shiga a wannan tsarin na yada labarai na bai daya Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka daga Tawa a jamhuriyar Niger
haka yake to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma na Washington na cewa karfe 1 da minti 10 kusan 17 na asuba ga shirinmu na gaba
demokradiya a yau cikin shirin za mu duba jawabin da hamshakin attajirin nan Bill Gates ya yi kan manufofin tattalin arzikin Najeriya. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Makon jiya ɗaya daga cikin manyan attajiran duniya Bill Gates ya yi jawabi ga majalisar tattalin arzikin Najeriya inda ya ba da shawarar cewa akwai buƙatar gwamnatin Najeriya ta fi mai da hankali wajen aiwatar da manufofi da za su haɓaka 'yan ƙasa. Wannan furuci nasa ya sa ƴan hamayya da wasu ɗaiɗaikun mutane suka ƙara ƙaimi wajen sukar lamirin manufofin tattalin arzikin gwamnatin yanzu. Masanin tattalin arziki Dr. Lawal Habib Yahaya na Kolejin Kimiyya da Fasaha ta Jihar Kano zai taya mu fahimtar al'amura da suka jibanci wannan batu. Amma da farko ga shimfiɗar da Nasiru Adamu Ilhikaya ya haɗa mana.
Jawabin na shugaban kamfanin Microsoft Bill Gates ga Majalisar Tattalin Arzikin Najeriya na nuna tsarin tattalin arzikin shugaba Buhari ya bauɗe daga turbar da za ta sa talakawa su amfana ko su gani a ƙasa wai an ce da kare ana buki a gidansu.
But what becomes of that potential depends on the choices you make as Nigeria's leaders. The most important choice you can make is to maximize your greatest resource, the Nigerian people. Nigeria will thrive when every Nigerian is able to thrive. If you invest in their health, education, and opportunities, the human capital.
Zaɓi ne na shugabanni in suna son tattalin arziki ya yi tasiri su zuba jari wajen bunƙasa rayuwar al'umma, inji Gates.
You're rapidly approaching middle-income status like Brazil, China, and Mexico.
Da ke cewa Najeriya na sahu ɗaya da na tafiyar tattalin arziki da Brazil, Sin da Mexico, amma tasirin arzikin baya nunawa a tsakanin jama'a. Bill Gates ya ce matuƙar tattalin arziki zai yi nasara sai gwamnati ta zuba jari a bunƙasa rayuwar al'umma ta hanyar kula da lafiya, ilimi, da samun damar su ta rabon arzikin ƙasa, wanda wannan Gates yake ganin babu shi a Najeriya. Nan take ofishin ministan kasafin kuɗi Udoma Udo Udoma ya ce ba a fahimci Bill Gates ba ne. Don ba wai yana nufin ba a zuba jari a bunƙasa rayuwar mutane ba ne, kuma tsarin na Najeriya na kan ginshiƙai ne guda uku, farfaɗo da tattalin arziki, zuba jari ga bunƙasa rayuwar 'yan Najeriya Najeriya da kuma gina gasa wajen bunƙasa arzikin. Mai taimaka shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ya ambaci alƙawura uku na campaign da gwamnatin ta sa a gaba.
Shugaba Muhammadu Buhari da yi campaign har Allah ya sa aka zabe shi ya jaddada abubuwa muhimmai guda uku da ya ce in an zabe shi in Allah ya da zai bi kansu. Maganar tsaro da yaƙi da ta'addanci na Boko Haram, maganar yaƙi da rashawa da cin hanci da kuma gyara tattalin arziki da nemo aiki ga jama'a abu uku. Idan Allah ya kai mu lokacin da shugaba Buhari zai fito ya ce yana son tashi na biyu a mulkinsa, wayannan matsaloli duk za a tattauna su kuma za a yi wa jama'a bayani.
Na tambayi Dr. Lawal Habibu Yahaya na sashen harkokin kuɗi da kuma banki na kwalejin kimiyya da fasaha dake Kano kan me yasa gwamnatin Najeriya tun bara take cewa kasar ta fita daga komadar tattalin arziki amma talaka bai gani ba a ƙasa.
Yawa. Wato shi fita daga cikin matsalar tattalin arziki hanya biyu ce. Na ɗaya ya zamana hanyoyin da gwamnati take samun kuɗin shiga ya zamana cewa sun gyaru, tana kuɗin da take samu ya fi abin da za ta kashe ko alal aƙalli ya kusa daidai da abin da za ta kashe, ba ya zamana ta samu gidi ba. A wannan yanayin gwamnati ta samu dama ta yi tattalin waɗannan kuɗaɗe kuma darajar mai da talar a kansa ya ƙaru a kasuwar duniya, kuma da ruwa da man ta daɗa raguwa saboda musamman yadda aka yi ƙoƙari a dage wajen harkar noma ya sa buƙatar da ake na kuɗin mu ta ya ragu. To kaso na ɗaya kenan. Kaso na biyu kuma shine idan har an fita daga cikin wannan matsala ta yanayin rugujewar tattalin arziki, shi talaka abin da yake so ya ga ya samu aikin yi, ya samu zaman lafiya, ya samu abinci, ɗanka ya samu ilimi, an samu zaman lafiya, shi wannan shi ne. To wannan matsalar da nake gaya maka shi ne hadda dai an samu fita kamar yadda ita gwamnati ta faɗa daga cikin wannan matsala ta rashin samun kuɗi. Yanzu amfani da kuɗin yadda talaka zai amfana a nan matsalar take, shi yasa ake ta samu a kace nace da kuma waɗansu maganganu da masana da manyan kasuwa da masana tattalin arziki suke cewa ga hanyar da za a bi ko kuma ga hanyar da ba a bi ba. Wannan shi ne ya kawo kace nace, shi yasa ake cewa a shekara uku an samu jan ƙafa wajen samun zuba jari a ƙasar ta yadda masana'antu da kuma abin da ake kira human capital, wato mutane a gina ɗan adam ta yadda zai zama da sai an gina ɗan adam shi kuma zai gina tattalin arzikin ƙasa. Idan mutum da ɗan ƙasa yana cikin wani yanayi to ba zai iya samun ƙwazo da zai gina tattalin arziki ba, saboda tattalin arziki ya dogara ne da yadda tunanin mutane da ƙwazonsu da damar da suka samu ta aikatar da wani abu shi ne zai taimaka wa tattalin arzikin ya haɓaka. Idan ba su ji a jiki ba, wato kamar ya zamana cewa an taimaka musu wajen harkar rayuwarsu da ayyukan yi wanda shi ne yake wahala, da kuma zaman lafiya wanda yake shi ne kamar security da infrastructure, wato kamar ruwa da wuta wanda suna ɗaya daga cikin abubuwa masu wahala yanzu a Najeriya musamman harkar wuta. Saboda haka masana'antun idan suka zo da yaya za su yi aiki, me za a sana'antar, kuma wa za a ɗiba ayyukan. Saboda haka sai zama da cewa abin da ake kira cost of production, duk wanda izo wato tsadar yanayin ba za ta sa ya iya sana'antar da wani abu ba. Saboda haka mutane suka zauna ba su da aikin yi. Wannan shi yasa a shekara uku ba a ci komai talaka, koda an ce an fita daga cikin wannan yanayin shi bai ji ba.
Dr. Habib, wannan ya kawo ni kan jawabi da hamshakin attajirin nan na Amurka, wato mai mallakan kamfanin Microsoft Bill Gates yayi, a yake cewa akwai buƙatar gwamnati ta zuba jari kan al'ummata. Shin ana ikirarin wannan gwamnati ko musamman shi shugaba Muhammadu Buhari mutane da yawa talaka musamman suna sun amince masa kuma suna ba shi goyon baya ganin cewa ya damu da al'amarin su? Abinda shi Bill Gates ya faɗa da gaske ne, gwamnatin ba ta yin waɗannan abubuwa, kuma in ba ta yi me yasa aka samu wannan matsala?
Wato kwata-kwata idan ka duba yanayin tsarin yadda aka yi tafiyar da Najeriya da tattalin arzikinta wannan gwamnatin ba, tun gwamnatocin baya kuskuren da aka samu shi ne wato zuba jari da ƙarfafa abin da ake kira human capital, wato a zuba jari a kan mutum, gina ɗan adam. Shi gina ɗan adam a yanayin tsarin cinikayya ta duniya musamman na jari hujja capitalism, babu babban jari irin azuba akan dan adam ya zama na cewa dan adam yana da ilimi yana da lafiya yanzu yanayin tattalin arzikin duniya ya dogara ka toka da ilimi da fasaha ta sadarwa da fasaha ta juya masana'antu wanda ilimi ne yake bayarwa da kuma lafiya
akwai wani abin da za a iya yi daban da abin da wannan gwamnati take da zai sa matsaloli ne a samu saukin su cikin hanzari
ai matsalar Najeriya wato ba tattalin ba na daidai ba yadda za a zana manhajar tattalin arziki bace na biyu kuma ba yadda za a tafi da tattalin arzikin bane akwai masana da za su iya tafi da shi akwai waɗanda za su iya zana shi yadda za a tafi da shi babban matsalar da take taba tattalin arzikin Najeriya a halin yanzu siyasa ce wannan rashin zama lafiya na siyasa kusan dukkan matsalolin tattalin arzikin kasa ya dogara ka tokan daga shugabanci wato na siyasa akwai ɗan siyasa da ba mun kasa gane cewa mu sa kasar a gaba ita ce gaba da komai idan yau ba kai ne akai ba duk inda za ku yi da ku da mutanen ku dan kar ku bari a ci gaba za ku yi babban masifar da take tunkarar kasar nan rashin zaman lafiyar majalisa da ita da bangaren gudanarwa in dai har za a yi haka budget duk wato hanyar da take ita ce ta shari'a da shugabanni za su iya kashe kuɗi sai ta hanyar budget wato kasafin kuɗi wannan kasafin kuɗin kuma sai majalisa sun duba sun yadda idan suna son su karye shugaba ko gwamna ana so a karya shi ko shugaban kasa ana so a karya shi ta kasafin kuɗin su za a fara karya shi idan har gayan shi da dama ko kuwa da zai iya tabbaka shi akan lokaci to kullun na karɓa daga ƙarshen shekara kamar yanzu abin da ya wuce bayan wata shida sannan aka yi a ce za a yi fasin budget yaushe aka samu lokacin da za a yi idan aka shigo wata shekarar ma shi ma za a yi karayin ɗinsa forward wato a ci gaba shi ma a je a yi ta rigima tun ana fadin aka bar fadin aka koma a sa wannan a zare in dai ba siyasa muke yin ta don ci gaba ba zamanin siyasar mu ita ce tattalin arzikin mu ita take lura da yadda kamar yadda kasashen da suke gaba suke yi wanda siyasar ita kanta ta dogara ga haɓaka tattalin arziki ba wai kawai samun mulki na wannan ɗan wannan kungiya da ɗan wannan kungiya suna rigima ba to ba za Najeriya za ta jima bata fita daga wannan yanayi ba
masu sauraro da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiya yau na makon nan sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin Nasiru Adamu Likaya da Dr. Lawal Habib Yahaya da kuma Tubahiro Dodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ni sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya
to kada kai nisa baban Fatima idan muka dawo shirin mu na hantsi za ku ji dalilin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na hana shugabannin APC yin tazarce da kuma abinda masu kula da lamura ke cewa kan wannan lamari yanzu dai ga sahabo Imam Aliyu ya kintsa da cishi muhimman kanin labarai
ministan tsaron Amurka Jim Mattis ya tattaki rashi saboda mataki ko kuma matakai masu hadari da gangancin da ta nuna yana mai cewa abu ne tabbatacce cewa hukumomin Rasha a Moscow su ne suka kai hari da makaman guba kan wani tsohon dallakin asirin Rasha shi da kyarsa a Birtaniya Jim Mattis ya farta ka ne lokacin da yake magana da manema labarai jiya Talata a ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon lokacin da suka nemi jin ta bakin sa kan lamarin da ya janyo rikicin diplomasiya da bai yi wa Rasha dadi ba a halin da ke ci kuma iyalan waɗanda suka halaka a wata gobarar da ta tashi a kasuwar zamani a birnin Kemerovo suna sukar shugaban Rasha Vladimir Putin saboda ya kasa ganawa da su lokacin da ya kai ziyara inda bala'in ya auku da bala'in da ya halaka akalla mutane 64 41 cikin su yara shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kai ziyara China cikin makon nan sai dai ziyarar ba ta yi bane kamar yadda kamfanin dillancin labaran kasar Xinhua ya bada rahoto a yau Laraba wannan ziyara ita ce ta farko ga shugaban wanda saniyar ware ne tun da ya kama aiki a shekara ta 2011 hadakar jam'iyyun siyasa da ke mulki a Habasha ko Ethiopia sun zabi Abiy Ahmed a zaman shugabansu kamar yadda kafofin yada labaran kasar suka yi bayani matakin ya share fage ga Ahmed ya zama prime minister kasar na uku a cikin shekaru 23 Ahmed zai mai gurbin Heli Mariam wanda ya aje aiki cikin watan jiya yayin da kasar take ci gaba da fuskantar rigingimun siyasa a duk fadin kasa.
To gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokacin sai kuma nan da sa'a 1 da rabi mu sake shigowa da shirin mu na hatsi lokacin da za ku ji maimaitin ciki da gaskiya kamar kullum. Za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen namu da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma yin muhawara kan shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter a madadin Sahabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da har hada shiri da bada umarni sai kuma injiniya Mujim ko Kalheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.